لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمر يد مكتابة أتي قبل كراتم نتائهم من دون الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي كم ولا لتابنا الرحيق المطلوب بحثهم في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأن فضيلة الشيخ فتي الرحمن المبارك فوري يربط رحمه الله تعالى قدرة منجية ومن يبياني دمدنيجا آية تفرق وتفوق من دعو الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن تكي مت أمرني ليبين كرا دوا دين الله ما ينأيك كرأكو أنا وأذي أبوي. Wannan aya ita ce wa anzir akhiratakal aqrabin. Allah tabaraka wa ta'ala yace kai gargadi wa danginka makusanta waɗanda suka fi kusa da kai, kai musu gargadi dangane da bautan gumaka su koma zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tara danginsa na kusa wanda ya shirya musu liyafa ta cin abinci, kuma waɗannan dangi na annabi kusan jigajigai ne wajen mutum 50 da wani abu waɗanda suka halanta ko 40 da wani abu. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi musu ainihin dogon bayani dangane da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata. Mutane 45 ko wajen 45, kuma sai dai kamar yadda aka kawo mana bayani, an ce taro na farko da annabi ya kira Abu Lahab ya fahimci cewa annabi zai faɗi wata kalma ta musamman, tunda dama suna da cikakken rahoton cewa annabi yana kira zuwa ga sabon addini na musulunci. Don haka Abu Lahab ya bata taro, amma a karo na biyu manzo Allah ya yi maza-maza ya yi magana, kuma Abu Talib ya goyi bayansa. Sannan shi Abu Lahab ya kawo wata magana amma ba ta yi tasiri ba. Kuma mallam ya dan kawo mana wani bayani kamar yadda mu ma muka dauki lokaci muna bayani. Yace wannan aya ta zuwa cikin suratul shu'ara. Idan kun dubi waɗannan surori su shu'ara ko sunan da al-kafa da suka zo waɗannan ajere, in ka dauko ma tun daga suratul faha su ne suke tsakanin su ba nisa sosai, za a ce duk sun yi bayani ne dangane da cikakken bayani dangane da ɗawainiya da wahalhalu da hidiman da annabi Musa alaihi salam ya yi wajen abin da ya shafi dawa, da shi da mutanensa yadda suka sha wahala a hannun Fir'auna da mutanensa. Kuma an kawo haka ne domin a kaikaice annabi ya fahimci cewa a da an ce masa qum fa anzir, yanzu kuma an ce masa wa anzir akhiratakal aqrabin. To gaba ma akwai wani umurnin da zai zo, shi ne fafda bima tu'mar. Wato akwai aiki a gaba, akwai jan aiki, za a iya samun matsaloli iri daban-daban, saboda ga annabi Musa ma da bani Isra'ila ga Fir'auna ga Hamana ga Tukaruna ga mutanensu. Ya sa suratul shu'ara ta ɗauki lokaci tana bayani dangane da annabi Musa da gwagwarmayan da ya yi da Fir'auna. Amma sai dai mu a bayanin da muka kawo, mun kawo na suratul Naml, na suratul Taha, na suratul Kahf, duka mun ambata. shine ma wani yace to ai akwai wata addu'a ina jin wani kohon garbi ne yace akwai wata addu'a wanda annabi Musa yayin lokacin da yake gingida a cikin a wato a gindin bishiya yace ana koya musu kuma su dinga yin wannan addu'a haka ne sai dai shi ya ji na karanta wani iri rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ففقى لهما ثم تولى إلى ذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير طب هناك الدعاء تلك ينشن فالكو ورب إني لما أنزلت إلي من خير فقير تريني دي أبني بياني أكم من نبا كوين أي تفتيري نا أغربودي نا أينهم واتو halin da annabi Musa ya fada a ciki to amma kamar yadda shi aboki na tsohon garbi ya fada haka ne wannan addu'a ce dai dai ba za ka ce kala ba don ka ce kala kai za ka yi da kanka ka ce kala bai yi ba rabbi li inni rabbi ya ubangiji inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yadda yake cikin ayar kenan لما أنزلت إلي بمعنى لما أنزلت علي من خير قال المفسرون من طعام سيدي خير يا أبو أورا ريد فرنا من تلك القرآن أنا نيتي مثل ما بنتي طب أنا قوانا تبقوا بيتي يا بنتي ما كما ليس فيك فلا يا قوانا بقوا بيتي يا بنتي وقوي شبه كما ينا حالين تبيا طب أنا بنا أكساني لوك جنة متنجي كي تبيا فائي يا زمان يتي يا بنتي صوتي balle ma tafiya da kafa in ka ci abinci sosai to za ka yi irin na in ya muri ne ya yi kakura kuran da tsada mu ta gama haɗuwa a kasuwa ya tafi irin da hanzu ɗin nan da dilarsa da ya yi kakura kawai sai ya fanta a kan dilarsa mai tashi ba sai bayan la'asar bayan an gama cin kasuwa ya ce wani jiyan bahauke ya ce zai hankali ko da yake jiyan ba hauke ne ko jiyan masalaci ne wannan ana faɗa ne kawai domin saboda almara ai mutumin da yake halin tafiya ba zai ci abinci da yawa ba tabbas haka ne idan za ka yi addu'a sai ka ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir amma ba wai ya taƙaita akan abinci ba ne ya ubangiji lallai ni lima anzalta ilayya ga abinda ka saukar mun ko menene min khairin na alheri faqirun ni mabukaci ne bima'ana inni faqirun lima anzalta ilayya min khair akwai taqdimi da ta'khiri to su a cikin anzala normally yakan zo da ila kuma yakan zo da ala kamar yadda nazzala yakan zo da ila yakan zo da ala to anyway wannan ya kyauta saboda ya ji kamar na fada lima anzalta alayya ko ilayya ne ko to amma dai addu'a ce wannan in za ka yi sai ka ce da kala ne don ka sa kala to kana bada labarin abinda annabi Musa alaihi salam ya fada ne amma in ka cire kala to kai kana iya amfani da wannan addu'a a ko'ina ne Allah ya sa mu dace wannan kenan to a yau kuma za mu tashi daga inda malam ya ce ala jabal safa a bisa dudun safa kun san duwatsun safa da marwa da kuma dutsen da ake kiransa a jiyar suna kusan ɓangare guda ne jabal umar kuma yana hannun riga da jabal umar shi ne wanda yake kaman mu ce yamma da ɗakin kaba yamma da ɗakin kaba saboda jabal umar yana bayan darut tauhid ne bayan darut tauhid da wannan gine-ginen da suke jikin darut tauhid wanda ya ɗauko tun daga abin nan da za a gangara shari mansur har ya zuwa tariq ibrahim kale ga wanda ya je maka yana gani mai yiwuwa zai gane to yanzu jabal umar sun ba suna ta kwafe shi suna manya-manyan hotel a wajen shekara da shekaru ya kai shekara yi turin fa ina jin mana kwashe shi har yanzu an na zara kwashe shi gaba daya
kawai an yi ginin da ya tsawaka, wa yana son a yi manya-manyan hotel ɗin da dukkan alhazai za su dinga sauka a kusa da dakin Kaaba. Amma abin da zai baka mamaki sai dai ka ga alhazan Libya da kuma Algeria da ina da Misra da ina da America da Australia, in ka ga alhazan Najeriya a wajen, to za ka samu zuriyan Dangote ne. Ai, kowa ya gane bayanin ko? Yawwa, zuriyan Dangote ne sai manyan ma'aikatan gwamnati. Har yanzu mu economic ɗinmu, darin economic ɗinmu shi ne lalatacce. Yasa na ji daɗin jawabin wani farfesa ya yi a Facebook. Mafiya yawa farfesa, musamman a State University namu, duk an ƙara mana albashi, albashin kowane farfesa ya kai miliyan ɗaya. Amma problem ɗin shi ne economic ɗin Najeriya. Idan kana da mata biyu, ‘ya’ya goma sha biyar, kana da fatar guda bakwai, ga iyaye guda biyu sun tsufa, kana ko waɗansu gwaggwanayenka su ma sun tsufa, ka yi adoption ɗinsu, ina miliyan ɗaya zai kai ka a wata guda? Miliyan ɗaya ba zai kai ka ba. Amma definitely State University na Bauchi, albashin kowane farfesa ya kai miliyan ɗaya. Amma in ka duba nauyin da ke kan farfesa ɗin kuma, to in yana da mata biyu ko mata uku, kamar yadda muka faɗa, ‘ya’ya goma sha biyar ko sha huɗu, ga su fatar guda bakwai, ga uwa da uba sun tsufa, ba mamaki ma fa a samu akwai ainihin wani ɗan uwansa ma Allah ya masa da su ya ɗebo ‘ya’yansa guda biyar. Ana samun masu tausayi kamar yadda a cikin farfesa za ka samu zallan ‘yan boko, su kuma Allah ya haɗa su mahaukata ne saboda tsarin Yahudanci. Mata ɗaya ‘ya’ya huɗu yana karɓan miliyan ɗaya da waɗansu alawu a gefe, sai Allah tabaraka wa ta’ala ya haɗa ki da matan da za ta narka kuɗin, shi kuma yana wahalan banza. Na faɗa, na sake jaddadawa. Allah ya kirye mu gaba ɗaya, kuma waɗannan Allah ya kirye su. So economics ɗin Najeriya shi ne problem. Tunda yanzu idan za ka yi tafiya kilomita 100, kana da mota 4-wheel, kilomita 100 mai ɗin nawa za ka zuba? Kuma kowane lita naira nawa? 1,000, 1,000 nawa? 1,300 da wani abu, wani waje ma da 400. Misali, daga Gadau zuwa Bauchi, daga Bauchi zuwa Gadau kilomita 240. Idan za ka zo ka koma, kuma in ka zo ma ka yada zangowa birnin Azare, ka je ka dawo, ka sake zuwa, ka je ka dawo. Idan wani abu ya ɗan ɓullo, ka ɗauki motan ka tafi ita kilomita 28, ka je ka dawo, sannan daga nan kuma ka koma Bauchi. To, how many liters za ka ce, nawa ne kudinsa? In kowane sati za ka zo sau nawa? Gadda za ka ce za ka zuba mai na naira 60, za ka yi waɗannan da wainiya. To, 60 times 4, kuma ƙarshen wata za ka yi sabis ɗin mota. Nawa ne sabis idan za a zuba baƙin mai mai kyau? To, sai ka ga miliyan ɗayan ba wani abu ba ne. Na yi wannan bayani ne domin saboda kar wani ya biyo ni. Wani lokacin da na yi magana ya zai ce, a ya ce da Allah malaman da dogon fallasa. Ai, inda an samu ci gaba a haƙƙinka a matsayinka na mai wa’azi, dole ka fala. Ko lokacin da muka fala sai da muka yi ba gwamnati, duk gwamnati ta yi ƙoƙari. Tunda har yanzu gwamnatin tarayya suna ta jayayya da malaman jami'a a kan wannan ƙari. Amma mu sai Allah ta'ala ya taimake mu, sai gwamnati ya ce a ƙara, kawai ya ba da approval, ya ce kuma ya yi implementing. Ba a yi ma implementing ɗin hatta an yi a kan biya. saboda haka kaga dole kai itirafi da irin wannan. Amma dai economic din mu na Najeriya yana da matsala. Abin da nake so na yi bayani shine akwai Jabal Saffa, Dutsen Saffa, akwai Marwa, akwai Adiyar, su kuma suna kaman gabas ne da ɗakin Kaaba. Adiyar kamar an kankare Adiyar sai aka yi ginin da limamai, ina jin ko da ma'aikatansu ne ko har da ladanai na ɗakin Kaaba a nan suke zama, kamar yadda aka faɗa mana har da iyalan ba sa biyowa ta ƙasa. To hanyarsu ta sama ne, ta sama suke shiga ɗakin Kaaba, ya zo za su gangara abin da sai su gangaro tare da security, musamman in akwai cunkoso, saboda hanyarsu ne su kaɗansu ba mai bi. Saboda haka an musu za ka iya zuwa ta ƙarƙashin ma ka rufe gidan sama ne ɗori kan ɗori a kan Adiya. A zamanin Annabi Dutse ne da yake gefen Safa da Marwa. Safa da Marwa kuma a yanzu shi ma gane shi yana da wahala, saboda da wajen Safa da Marwa sa'ayi guda ɗaya ne, sai kasance a ranar sallah ana mutuwa. A ranar sallah, ranar da aka sauko daga Arfa wajen tawaful ifada da sa'ayin da ake yi ba'da tawaful ifada, to sai kasance ana mutuwa. Sai suka zauna da malamai, sai suka ba su shawarin cewa tunda ana mutuwa an gama fada da wajen naka ce za a yi ta fada da wa zai shafi masallaci, to masallaci ma ana cika, to me ya kamata a yi? To sai a yi hawa na biyu da hawa na uku, abinda aka yi kenan. To su suna da wata alama, in ka je kana son ka je ka yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, idan na ƙasa ya cika akwai alaman da yake gwada musu, ko masallaci ma yakan gwada musu haka. Kai ma in kana zuwa yau da gobe za ka iya ganewa akwai wani red da yake kamawa, in ya kama yana gwada musu masallaci ya cika, babu wurare sosai. To tunda su suna da tsari, kana zuwa kawai zai tsi da bakin ninka, in ka ce Safa sai su gwada maka, sai ka je sai ka gane cewa hawa na biyu ne ko na uku kake, sun cilla ka wani waje. Ko malamai sun ce duk safan da aka duk sa'ayin da aka yi a waɗannan wurare ya inganta. Amma ka san mutanenmu fa suna da, mutum ya gane cewa ba ƙasan ba ne sai ce shi bai yarda ba sai ya nemi ƙasa. To in Allah ya haɗa ka da mai taurin kai a cikin tawaganka ka kyale shi, in ba yi sa'a ba wallahi sai an fita nemo shi. In aka zo ko za a nemo shi kai ba'uwanka, in za su yi ta kaɗa shi, su kaɗa shi nan su kaɗa shi can har ya ruɗe gaba ɗaya, ko ya fito daga masallaci ga hanyar masaukinsu da zai iya ganewa ba. To kaga aka zo aka ce ana neman ka kai za ka shiga layin waɗanda za su nemo shi, a'a sai ba za ka shiga ba. Amma dai abinda na gani sun yi alaman Dutsen Saffa, sun yi alaman duwatsun Marwa, musamman in ka samu shiga ƙasa za ka ga Dutsen Saffa za ka ga Marwa. A da babu gini, fili ne fallau, amma a yanzu kusan ya shiga cikin masallaci, tunda hatta a Mas'a inda ake tafiya tsakanin Safa da Marwa sai da aka yi alamar sahu, saboda in aka yi kiran sallah za aka tada iqama, to kawai ka tsaya a wajen, musamman akwai cunkoso ka tsaya kawai ka yi sallah sannan ka ci gaba da ainihin sa'ayinka. To a wancan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi amfani da Dutsen Saffa. To mai Annabi ya yi a Dutsen Saffa shi ne za a ba mu bayani darasi na 46, haka ne ko? Wa ba'da ta'akkudi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bayan Annabi ya samu karfafawa, min ta'akkudi Abi Talib bi himayatihi, na ainihin alkawarin Abu Talib cewa ya yi alkawari zai kiyaye shi, zai taimake shi, zai kare shi, wa huwa yuballighu ar-rabbi, a lokacin da zai isar da saƙon ubangijinsa. Sayyidan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ta yawmin al-Saffa, sai Annabi ya hau kan Dutsen Saffa, wa ala a'laha hadara, ya hau mafi ƙwaƙwalwan dutsen ya tsaya, kuma hatafa, sa'annan Annabi ya ɗaga muryarsa ya yi yafuwa ya ce ya sabaha, asalin wannan kalma daga subuhu ne, daga subuhu as-sabah, wato safiya kowa ya wangare. To amma sai aka ƙara waɗansu harufa, ga alifun ga ha'un, abinda ake nufi ya sabahahu, wayo waye wangare, wayo jama'a, wayo jama'a, ana son mutane su taru da larabta su haka suke yi fada. In ka ji sun ce ya sabaha, to shi ne wayo jama'a, kamar wani abin hatsari ya zo, ku zo ku tattaru ku ji bayani ko ku shirya. Na ya sa ma annabi lokacin da ya je Khaibara ya shiga musu da asuba, saboda lokacin asuba dinga yana da muhimmancinsa, ya shiga musu da asuba bayan sallan asuba, da ya shiga bayan sallan asuba lokacin mata sun fito da tuluna za su ɗibiyo ruwa, mazajen su kuma suna kwakwance, wannan kuma suna bacci. Kawai sai suka ga annabi ka ce wa sabaha wal khamis Muhammad wal khamis, ka ce wayo Allah, ka ce Muhammad da rundunan yaki. Matan da suka ɗaga murya domin mazajensu da suke cikin gida ba su fito ba, su ɗauko makamai su fito. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kike sahabbai yana jagorantar su, da ya ga mata su rude suna falin waɗannan maganganu sun juya, ya ce Allahu akbar khairibat khaybar inna idha nazalna bi sahati qaumin fata'a sabahul mundarin. Ya ce Allah mai girma, ya ce tun da muka ga wannan alama to Khaibar ta rushe gaba daya, Allah zai ba mu nasara. Yace inna idha nazalna bi sahati qaumin fata'a sabahul mundarin, fatankwacin aya lalle mu in mun sauka a farfajiyan mutane to asuban su yayi muni, bi ma'ana waye wangarin su yayi muni. Fata'a sabahul mundarin, to sabahu din ne ke sa na kawo wannan. To don haka annabi yayi amfani da wannan kalma kamar yadda al'adarsu suke amfani da ita. Wa kana kalimatu inzari, wannan kalma ce ta gargadi, tukhbiru an hujumi jayshin, wanda take bada labarin kawo farmaki na rundunan yaki. Aw wuqu'i amrin azim, ko kuma aukuwan wani al'amari mai girma. Da annabi ya hauko lulluwan dube ya faɗi wannan, thumma ja'ala yunadi butun quraish, sai ya kasance yana kiran cikkunan quraishawa bangare daban-daban. Wayaduhum qaba'ila qaba'ila, yana kiran su kabilu ɗaya ɗaya bayan ɗaya, ya ce ya bani Fihir, ya ku duriyan gidan Fihir, ya bani Adi, ya ku duriyan wato gidan Adi. To duriyan su Umar bin Khattab kenan radiyallahu anhu. Fihir kuma wani ɓangare ne na Laraba, amma kamar asalinsu kenan. Inna zawa'iba min Fihirin, mun karanta a can baya. Shi ya sa ma Malam ya kawo mana kabilun, ya ambata mana sunayensu a can baya, amma da yake rike su yana da wahala, rike su yana da wahala, musamman masu san a nan ɓangare, a nan ɓangaren ƙasan. Iyakaci ka ji an ce maka Bakarkare, a ce maka Babarbare, a ce maka Bafilatani, a ce maka sosai, wane ne Bahauke? Bahauke, ba Hadeje Bahauke ne? Mutumin Hadeje kan Bahauke ne? Ko Kame-Kame ne? Da mutanen yayu fa, yayu Filani ne ko bare ba, ko bare bari ne, ko kuma yayu ne. To ka san a nan za ka gayi manyan kabilun da za a ambata, ba su wuce ka lissafa su da hannu ba. To misali, idan da kana da maturu ne, za ka samu akwai Kare-Kare, akwai Fulani, akwai Hausawa, akwai Butawa, akwai wane ne. To idan kana karamar hukumar Toro ne a jihar Bauchi fa, su da suke da kabilu sun kai 30, sai inda kana wajen zaka haddace na kewayenka duk zaka kiyaye sunayen ko karamar hukumar bauchi nan bauchi alkaleri mun bayan an ce ga jarawa za a ce ga tayawa sannan za a ce ga huwa ne ne ko nan karamar hukumar ganjuwa akwai jinjinawa akwai sirawa akwai fa'awa akwai filani akwai denawa akwai ganduwawa akwai warjawa wanda akwai yayawa ya yuki misali kenan to shine annabi ya ta kira ya bani fihir ya zuriyan gidan fihir ya bani adi ya zuriyan gidan adi ya bani kulan ya zuriyan gidan wani ya bani kulan ya zuriyan gidan wani ya bani abdumanaf ya zuriyan gidan abdumanaf ya bani abdul muttalib ya zuriyan gidan abdul muttalib ku zo falan ma sami'u qalu lokacin da suka ji suka ce man hadha allazi yahtifu suka ce wane ne wanda yake yaku wannan qalu sai kowa ce muhammad saboda shahararren sunan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce ai muhammad ne fa aqra annasu ilai sai mutane suka yi gaggawa ba su ce kai ba za mu je ba sai kowa yana Allah Allah ya ji menene muhammadu zai faɗa duk mutum ne mai gaskiya mai rikon abada yaza in baka da gaskiya ko barayi ne suka zo kan kana ihu ba mai zuwa wani zai ce ka ji shakki nan ko ihu yake kan yi kai ko ka makale a wani waje ne kana neman ceto saboda baka da gaskiya ba wanda zai zo amma kana da gaskiya aka ji za ta muryar wani ne fa kai ba lafiya ba kafin ka ankara mutane da yawa sun taru amma in baka da hali na kwarai to kai ma ka sani saboda haka suka ce muryar Muhammad ne fa asra annasu ilai sai mutane suka yi gaggawa zuwa gare ki hatta idza rajulu inna ar-rajula idza lam yastati har an samu mutumin da ba zai iya an yakhruja ilaihi ba zai iya fita ba saboda kofa ko saboda rashin lafiya arsala rasulan sai ya tura manzonsa ko wakilinsa sai ya ce kai ni ba zan iya zuwa ba kai zaharaddin ka wakilce ni saboda haka yanzu zaharaddin ya je ya wakilci kansa to yana wakiltar wancan mutumin su kuma sun san ma'anan wakilci domin saboda duk abin da aka wakilce su akai aka amsa aka zo aka faɗa musu to za su rike saboda haka kun ga wannan ya gwada lalle sun ba da muhimmanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sun ji kiran nan ya shige su na'am saboda haka arsala rasulan li yanzura ma huwa wato zai tura da wakilin sa yace kaje ka jiyo mini menene waja abu lahab wa quraish sai abu lahab yazo da quraishawa abu lahab ma ya zo duk da yana inkari yana fito na fito da annabi amma sai da yazo wajen kusan wani lokaci ana samu mabiyatan mutane ko taron alheri za a yi sai ka gantsu a wajen suna son su ji komai bayan sun ji komai kuma su yi illa ma a gaba wani lokaci za a kira taro ba a son mabiyata su bayyana amma sai gantsu bayyana a wajen to ko sai ku yi hikima ku san yadda za ku yi abin ya tsira ga shi da zan ambaci sunan Abu Lahab amma ka ji an ce Abu Jahal ba ba ne Abu Jahal ba kuma yana daga cikin dalilin da yasa aka ambace Abu Lahab aka ce wa Quraishun da sauran Quraishawa saboda yanda Abu Lahab zai yi a karshe yasa aka ambace sunan sa shi ma yana daga cikin waɗanda suka taru suka je wannan taro walam wattamau lokacin da suka taru kala sai annabi ya buli baki yace yace ara'aitakum law akbartukum yace ku bani labari da zan faɗa muku anna khailan bil wadi cewa ga rungunan yaki na dawakai a kwarin gefen makka bi safi hadzal jabal a bayan wannan dutse da na hau turidu an tudira alaikum suna son su kawo muku hari ba tare da kun sani ba, ba tare da kun shirya ba. A kuntum musaddiqiyya, shin za ku gaggata ni? Kalu na'am, suka ce kwarai da gaske za mu gaggata ka. Duk da gaban cewa ba mu ji kukan da waƙai da hayaniya da hargowa ba, za mu gaggata ka. Suka ce za mu gaggata ka saboda me? Ma jarrabna alayka kadiba, ba mu taɓa jarraba ƙarya a kanka a ce ga ranar da ka yi ƙarya ba. Ma jarrabna alayka illa sidqa, mu ba mu taɓa jarraba ka aka ce ka yi ƙarya ba sai gaskiya, saboda haka ba mu san ƙaryanka ba. Tauba, maza Allah tun yana yaro shi ba ya ƙarya, bai taɓa yin ƙarya ba. Amma kai da kake yaro ƙarya nawa ka yi? Ba ma kana yaro ba, da girman ka ma lokacin da kake secondary school ko kake yi university, da Allah tsakani da Allah ƙarya nawa ka yi mahaifinka har sai muka takarda a tsaya muka abu kaza da kaza da kaza. Ai, ka san wanda yake university baligi ne, ko ba baligi ba ne yana da wayo, balle a yanzu ana samun waɗanda ba baligai ba. Saboda me? Saboda yanayin yanzu, shi ya sa ma karatun ya yi baya. Waɗansu ba sa fahimta sosai, saboda akwai malaman da ba sa koyarwa yadda ya kamata. To idan kai ba ka fahimci karatun ba ne faduwa za ka yi? Idan malami zai shiga sau goma, wani bai wuce ya shiga sau biyu ko sau uku ba. To in mai rauni ne, a za a yi ci jarabawa? Ba zai yi ba. Tunda ba shi gaba ma balle a koyar da shi. Yasa malaman jami'a da sauran malaman makarantu dole sai sun ji tsoron Allah. Babu yadda za a yi a baka albashi mai kauri a ce ka koyar amma ba za ka yi koyarwar nan ba, sannan Allah ya gane ka. Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Kuma za ka samu komanda da yawa a cikinsu ake samu. Ka yana biyan ka albashi ba ka yi aiki yadda ya kamata ba, kuma kana ta komandanci kana ce shugabanni ba su adalci. Ya za a irin su accidentally in aka samu ne har shugabanci shi kenan. Ba za ka sake jin duniyarsa ba. Ya riga ya tafi kenan, sai dai wani kwamarat baki ba. Na ba ba gaskiya ba ne. Allah ya kyauta. To don haka annabi bai taɓa yin ƙarya ba, hatta yana yaranta ma bai yi ƙarya ba. Kuma mun karanta waɗansu misalai a kan baya, wanda ya tabbatar da cewa shi mai gaskiya ne. Don haka suka ce kalu na'am, ma jarrabna alayka kadhiba, ma jarrabna alayka illa sidqa. Suka ce mu mun san ka da gaskiya, baka taɓa yin ƙarya ba. Saboda haka in ka ce ga dawakai nan mayaƙa mahara, za mu yarda. Kala, sai annabi ya ce fa inni nadhirun lakum, to lalle ni mai gargaɗi ne gare ku, baina yadai azabi shadid, kafin zuwan azaba mai tsanani. Innama masali wa masalukum, lalle misali na da misalin ku. Innama masali wa maslukum, ko wa mislukum, lalle misali na da misalin ku. Kamasali rajulin ra'al aduwa, kamar mutumin da ya ga makiya ne. Fantalaqa yarba'u ahla, sai ya kama gudu ya je a guje yana sanar da mutanensa iyalansa domin su fito su kare kansu. Ayyasari'u, yana lallakawa, wa yanzuru lahum min makanin murtafi, wato yana hawa yana ce ga su can, su shirya ga su can. La'alla yadahimahum al'adu, saboda kada makiyansu zo su mamaye su ba su shirya ba. Saboda haka ni na zo ne in kare ku daga azaba mai tsanani, ni na hango muku danja, shi yasa nake kiran ku ku kauce ma wannan danja. Na'am, saboda haka ni mutum ne wanda yake kamar mutumin da fa kake ya ji tsoron an yattiquhu, makiyan nan su riga yake zuwa wajen mutanensa. Fa ja'ala yunadi ya sahiba, sai ya kasance yana kira yana ce wayyo jama'an mu, wayyo jama'an mu. Thumma da'ahum ila al-haq, annabi ya kira su zuwa gaggafiya. Wa anzarahum min azabillah, sai musu gargadi daga azabar Allah. Fa khatta wa amma, ya keɓance kuma ya haɗe, ya ce gidan wane, gidan wane, gidan wane, dukkan ku Quraishawa, dukkan ku mutanen Makka, dukkan ku Larabawa, dukkan ku wanda ya ji saƙona. Shi ne fa amma wa khatta, yake bance wato fa kasta wa amma yake bance kuma ya hade fa qala yace ya mashara quraish yace ya kutaran quraisha ba isar wa anfusakum min Allah ku fanki kanku daga Allah anqidhu anfusakum min an-nar ku amad da kanku daga wutar Allah fa inni la amliku lakum min Allah darran wala naf'a lalle ni bana mallaka muku daga Allah cutarwa ko amfani ku rike Allah wala ubni ankum min Allah shay'a kuma bazan yi wadatar da ku komai da azaban Allah ba inda ba ku fice ba wannan bangaren Quraishawa kenan yace ya bani Ka'b bin al-Wa'i ya ku duriyan Ka'b al-Wa'i anqidhu anfusakum min an-nar ku tsamar da kanku daga wuta fa inni la amliku lakum darran wala naf'a lalle ni bana iya mallaka muku amfani ko cutarwa manzo Allah yace ni a matsayin na manzo Allah bazan iya kawo muku amfani ba inde Allah tabaraka wa ta'ala bai niyya ya kawo muku ba ba kuma zan iya kawo muku da cuta ba idan Allah tabaraka wa ta'ala yayi nufin sai ya azabtar da ku ko sai ya cutar da ku saboda haka bazan iya kare ku ba amma abin da zai kubutar da ku shine ku karbi addinin Allah ya bani murra bin ka yace ya ƴaƴan gidan murra dan ka anqidhu anfusakum min an-nar kuma ku tsamar da kanku daga wuta ya ma kara bani Qusay ya kuta ran ƴaƴan Qusay wato sai daga cikin manyan kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun ga sauko ake yi kafa yace ya kuta ran ƴaƴan Qusay anqidhu anfusakum min an-nar yace ku tsamar da kanku daga wutar Allah fa inni la amliku lakum darran wala naf'a lalle ni bana iya mallaka muku cutarwa ko amfani ya ma karabani aqimana yace ya kuta ran ƴaƴan abumana anqidhu anfusakum min an-nar ku tsamar da kanku daga wuta fa inni la amliku lakum min Allah darran wala naf'a lalle ni bana iya mallaka muku daga Allah cutarwa ko amfani wala ubni ankum min Allah kai'a kuma ba zan yi wadatar da ku komai daga barin azaban Allah ba saboda haka ku mika wuya ya bani abdikam ya ku gidan abdikam wato zuriyar Usman ibn Affan kenan radiyallahu anhu anqidhu anfusakum minan na ku tsamar da kanku daga wuta ya bani hakim annabi ya dawo layin ku yace ya ku zuriyar banu hakim anqidhu anfusakum minan na yace ku tsamar da kanku daga wuta ya ma karabani Abdul Muttalib yace ya ku buriyan Abdul Muttalib kun ga direct kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don mahaifin mahaifin sa ne yace anqidhu anfusakum ku tsamar da kanku minan nar fa inni la amliku lakum darran wala naf'a ni bana iya mallaka muku cutarwa ko amfani wala ugni ankum min Allah kai'a kuma ba zan iya wadatar da ku komai ga barin azaban Allah ba sannan kuma yace saluni min mali ma tuto tunda ku kafi kusa da ni in ina da dukiya ku roke ni ko menene zan iya ba ku sai dai ku sani la amliku lakum min Allah shay'a in ba ku bi Allah ba to ba zan iya kare ku daga azaban Allah ba ya abba bin Abdul Muttalib sai ya dawo kan bakwansa yace ya kai abba dan Abdul Muttalib dan uwan mahaifina la ubni anka min Allah kai'a ba zan iya wadatar da kai komai gabarin Allah ban baka bi Allah ba dangantakan nan ba za ta yi amfani ba yace ya Safiya binta Abdul Muttalib ya ke Safiya Safiya tana tsaye daga cikin gwagwarayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da mahaifinta an ce uwanku daya wato uwanku daya yace ya Safiya yace ya ke Safiya binta Abdul Muttalib yace ammatu rasulillah wato gobbar manzon Allah la ibni anta min Allah kaya ki bi Allah ki karbi addinin musulunci idan da ke haka bane fa bazan yi wadatar da ke komai gabarin azaban Allah ba yace ya Fatima binta Muhammad yace ya ke Fatima biyar Muhammad rasulillah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma salini ma kaita min mali ki roke ni duk abin da ke so na dukiya ta zan dauka maki amma ke imani saboda an kaifi nafsaki min Allah ki tsamar da kanki daga wuta فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا saboda ne ba zan iya mallaka miki in ka war miki da tusa ko jawo miki amfani ba idan baki imani ba wala ubni anki min Allah khai'a ba zan iya wadatar da ke komai da barin azaban Allah ba laira anna lakum rahima yace zuriyata ina sanar da ku akwai dangantaka fa abulluha bi balaiha yace zan jika ta da jikonta fa asuluha hadha hakiha ai zan sadar da ita amma bayan wannan duk wanda bai yi imani da Allah ba zai gaba da tsaye shi komai ba saboda haka ya riga ya rusar da sako wannan shine fassaran wa anzir aqiratakal aqrabe ya riga ya sauke nauyi kwarai da gaske kowane gida ya ambata amma in baka yi imani ba kana cikin duniyar ka yace akwai dangantaka saboda zumunci zumunci ba ruwan zumunci da musulunci ko kafirci sai dai idan da kafirci dole a yi takafan ba idan akwai musulunci akwai haƙƙin zumunci akwai haƙƙin musulunci amma in akwai kafirci akwai haƙƙin zumunci babu haƙƙin kafirci ina fata an gane saboda haka kana da ɗan uwa wanda ba musulmi ba to za ka ba shi haƙƙinsa balle ma ko da iyaye ne Allah ya faɗa wa ya hadaka Allah an fikir ka bi ai to ka kyautata musu sai dai kuma akan abin da yake shafi barna da kafirci da sabon Allah to ba za ka taimake su ba amma ka ga irin dinki a lokacin sallah da abincin da za su ci a ba su amma in yace ka samo masa burkutu ba za ka kawo masa burkutu ba sai ka ce baba addinin mu fa burkutu haramun ne ko kuma giya haramun ne ko suna da dodo ka ce baba mu fa dodo ba daidai ba ne dun dodo a wajen mu fa haramun ne amma in an zo za a yi sallan azumi sai ka ce bari zan maka kaya saboda za mu yi sallan azumi kai ma ka sa kuma za ka ya sa saboda gwargwadon kyautatawa ka gwargwadon yadda su waɗannan za su miki to ma ka san wani sai ya ga to ta yaya za a samu haka za ka samu gida guda sai ka samu waɗansu musulmi ne waɗansu ba musulmi ba ana samun uwa da uba a samu uba musulmi ne uwa kuma ba musulma ba to mutum ya tashi a irin wannan tsari to sai a hankali dangi suna da haƙƙoƙinsu ta dadda zumunci ba ruwansa da musulunci ko kafirci Allah ta'ala ya riga ya yi umurni a sadar da zumunci ba tare da an saba masa ba shine annabi ya jaddada musu yace ni ne na kiraye ku zuwa ga Allah na faɗa muku gaskiya idan kun bi shi kenan idan ba ku bi ba to don kasancewa na ni annabin Allah a cikin ku to ba zan yi wadatar da ku komai ba daga azaban Allah kowa ta kansa ne yake na'am tunda Allah ya ce fala an saba bainahum yawma idin walamma tamma hadha al-inda lokacin da wannan gargadi ya cika sai suka yi boom in fatta nasu mutane suka watsa wa tafarraqu kowa ya koma ya kama gabanta wala yunkaru anhum ay raddat fi'lin wato ba samu ko raddat fi'lin do radda na'am wallan kana fala raddat fi'lin haka ne wato ba a samu wani wanda ya bada amsa ba saboda sun yi shiru ya faɗi manya manyan kalmomi siwa anna aba lahab do kai ji gogan naka banda abu lahab wajaha annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi su'i wajara manzon Allah ya sauko ya fuskanci shi da mummunar magana wa qala abu lahab ya fuskanci annabi gaba da gaba yace tabban laka sa'ir al-yaw yace Allah wadaranka har duniya ta nade shine sa'ir al-yaw ba wai a ranan kawai ba eh da larabcin ne suke fadin maka yace ali hadha jama'atana to mu saboda kira zuwa ga Allah ka tara mu ka tara wannan gayya Allah wadaranka shine ya fadi bagal magana Allah tabaraka wa ta'ala bai kyale ki ba nazala tabbad yada abi lahabi wa taqwa lalle hakika hannayen Abu Lahab guda biyu sun halaka.
Tabbati yada, tabbati yadani, tabbati yadani li Abi Lahab wa tabba huwa
bi nafsihi. An gane ku?
Tabbati yada Abi Lahab, hannayen guda biyu na Abu Lahab sun halaka. Wa tabba fima ya halaka, bima na wa tabba Abu Lahab ma abna anhu maluhu wa ma kasaba, dukiyarsa ba za ta wadatar da shi komai ba, saboda yana gadara da ita. Wa ma kasaba, da abinda duk ya tara na matsayi
ba zai wadatar da shi komai ba. Ya sa ku lura mun sha fara, in ka ga mutum yana girman kai, yana wani jiji da kai, ko yana da kuɗi ne ko yana da matsayi, lokacin da mutum ubansa ba kowa ba ne, ko shi ba kowa ba ne, sai gaishe yana bi, sai zai bata ma a cikin rigibi. Amma yanzu ka ga wani yana daga kafada, sai ka samu yayin ka kawai kina ne. Eh, in ka ga wani yaro yana tsageranci, sai ka samu ubansa ko gwamna ne ko wani mai matsayi ko wani mai kuli ne. Tsagerancin da yaron zai yi, ubansa ma ba zai yi ba. Saboda me? Saboda dama waɗannan hanyoyi ne na ɗaukakar duniya. Idan mutum bai amfani da su hanyoyin da suka dace ba, to za su halakar da shi, za su halakar da waɗansu. Shi ya sa sai da takafan ba. Ko a wajen karatu mai aka ce, mutane su yi karatu, an ra'a hustagna, kalla innal insana la yatgha an ra'a hustagna, kalla kai innal insana, lalle dan adam da nake ganin sa, ana ce ya karatu ya bi Allah, la yatgha, wallahi mai dagawa ne, an ra'a hustagna, saboda ya ga shi ya wadata, yana zai ba neman komai. Wannan na kawo misali ne. Wa ma adana an fa maluhu wa ma kasa, sayasla naran zata laha, to da sannu zai shiga wuta ma'abociyar balbala. Malamai suka ce a nan an samu wani abu kaman jinaki. Abu Lahab da zatu lahab, sayasla naran zata lahab, lahab ai da Abu Lahab ga shi jinaki ne. Wani abin mamaki, sai Allah tabaraka ta'ala ya yi ambaci ɗaya daga cikin sifofin wuta, ashe alkunyan Abu Lahab ne. Shikenan, akwai daidai shi wannan wutan tana jiransa. Ba fa shi kadai ba imra'atuhu, sai Allah ya fallasa matarsa, ya ce hadda matarsa hammalatul hatab, ko hammalatul hatab mai ɗaukan, wato uwar gulma. Duk inda ka samu fitina a cikin Makka tsakanin mata, sai ka samu matar Abu Lahab tana da hannu a ciki, ba ita da ake kiranta uwar gulma ba, komai da ruwanta. Waɗansu suna fassara hammalatul haqab ko hammalatul haqab, shi ne kayoyi take ɗaukawa tana sanyawa hanyar annabi, saboda manzo Allah ya zo ya taka ya wuce yayin da zai je masallaci. Ya sa Allah ya ce fi jidiha hablun min masad, a wuyanta akwai igiyan kaba na wuta. Ita yanke ba ta ado, Ummu Jamila, saboda tana da kyau. Kawai in ta take, kawai abinda ta ɗebo abin da shi kenan. Ko tsawon lokaci haka waɗansu mata yin kumbun gasa haka ne, ko kai ma in ka bunƙasa kaya abin nan, za ka je wajen taro, sai ka haɗe wata haɗaɗɗiyar riga, ina sai ka je da haɗaɗɗiyar riga, ma sai ga kowa ba wanda ya kula ka, ka duke cikin haushi da haɗaɗɗiyar riga, kai cikin haushi. Saboda wanda Allah ya riga ya sa ki, ya yi fice fa, ya riga ya fice, ko ya riga ya zafulo. Yauwa, kai ko za ka zo ka sa manyan riguna kaya yau, gaba da baya ba wanda zai kula ka gaba daya. To wannan sura a wannan lokaci ta sauka, tana ɗaya daga cikin surorin da suka sauka a dunkule lokaci guda. Shi yasa da aka je aka faɗa mata, shi ne ta ce, to annabi ne ya faɗa? Ta ce, to mu na zo mu da ke, mu zama man a baina, za ku samu ƙarin bayani nan da ma, ta faɗi baƙaƙen maganganu. Aka ce, to wannan ya riga ya wakana. Sai dai kuma ya ku yan uwa, musamman masu yawan karanta Qur'ani ko masu tafsiri, da wahala kaga sunan mutum kwalo-kwalo a cikin Qur'ani, Allah tabaraka wa ta'ala ya tsitsi ne masa ya faɗi sakamako irin wannan gare, in banda irin su Abu Lahab, irin su Fir'auna, irin su Hamana, to Karuna, kaga kona maruzu ma sunansa bai fito ba, kona maruzu barai da gaske. Abu Lahab ma da aka ce Abu Lahab kun ga ba asalin sunansa ba ne, alkunyarsa ce Abu Lahab. Sai aka ce wa imra'atuhu matarsa, ba a sani sunanta ba Ummu Jamila, Ummu Jamila ma alkunya ce, amma Fir'auna kan tsagwaron sunansa, wasu ma sun ce Fir'auna title ne, akwai ainihin sunan Fir'auna. Amma Karuna kaga ya asalin sunansa ne, sannan Hamana ma asalin sunansa ne. To ko Bala'am da ne Ba'ura wanda makaranta aya jiya, wasu alaihin na ba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa'tabahu shaytanu fa kana min al-gawin walau shi'na la rafa'nahu biha. Ai wakilin suna kai ta ambatawa, masu tafsiri ne suka ce ai wani malami na kiran sa Bala'am dan Ba'ura, sai Allah ya baki ismul a'zam, Allah ya baki ilimin ismul a'zam, amma sai da aka samu sarakuna suka tallallatin sa suka yabudare. Idan Allah ya baka ismul azam, ai duk wanda ya dame ka makorarsa za ka yi. Abinda ake nufi idan Allah ya bada mutum ismul azam shine iya yadda Allah zai karba. Wallahi yanzu malam liman aka ce in kai addu'a, kana addu'a ɗaya Allah zai karba, ka san baka yi ta ka zo masallaci ba, to kuma sai ka bi na mutane taruwa za a yi, ko za ka zo masallaci ba za ka samu kai annabi ba. Idan talakawa suka cika na farko-farkon suka samu addu'o'i, to ka tabbatar masu jifa-jifai da masu tsamara da masu sojoji za su zo su kore talakawa. Ai wannan an gani ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, irin masu maganin gargajiya din nan masu maganin aljanu, za ga mutum ya fara ana ganin ana warkewa, talakawa ne suke samun amfani, daga baya sai ga masu kuɗi kuma sai su mamaye. Dama idan aljanu suke taimakon sa ko menene, ba mu suke kallo sai ga kuma abin ya janye sai ya dawo, sai dawo normal a cikin ku, sai ya maganin sau ɗari ba za a warke ba. Ai aka ce kana addu'a Allah zai karba, wai ina za ka fito sallah? Ai ina jin ko ka koma shaga mu sai ka dawo, ba shaga mu ka dawo, ko ka koma shaga mu sai ka dawo, don Abuja za a kai ka, ya ga shi yanzu muna ganin ka arhamu ya hannu da kai da menene, don haka fulla ka can Abuja ba za mu ganka ba, sai Allah ya kwace addu'a. Dama haka ne, in ka shiga wani abun nan din sai Allah ya kwace. Yasa da aka samu wani yayi da yaga an taru yace duk ku zo lokaci guda zan muku addu'a, kowa ya fadi bukatarsa. Sai da suka gama taruwa a gabansu ya zo ya sallar nafila, me ya sallar nafila a sujada ya yi addu'a, yace ya sahiba sirri inna sirra qad zahara wa la uridu hayati ba'da maftahara, yace ya ma'abucin sirri, yace asirina ya bayyana, tunda asirina ya tono, to ya Allah ni ba na bukatar rayuwata tunda asirin ya tori, saboda haka da sujadan na Allah ka dauki raina. Aka ga ya dade yana sujada ana taba su kai sai ya faɗi, ya riga ya tafi. Ha to kai wajen addu'a, yanzu in kace kowa za ka masa addu'a, wallahi karshe ji a irai ne za ka ringa zuwa ana musu addu'a, kuma manyan barayi da kidnappers su ma za su zo su nemi addu'a, ba haka bane? Allah ya kyauta. To saboda haka sai daga cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su a cikin Alƙur'ani da mummunan sakamako shi ne Abu Lahab, amma ba su da yawa, kamar yadda ƙwalo-ƙwalo a kira sunan mutum daga cikin sahabban annabi, Allah tabaraka wa ta'ala bai haka ba. Sai waje ɗaya ko waje nawa ya shi ne Zaid da aka ambace shi, Zaid sunansa ya fito ƙwalo-ƙwalo, amma ina sunan Umar, ina na Abubakar bin Abi Quhafa, ina na Ali bin Abi Talib, ina Fatima bintu Muhammad, ina na Khadija bintu Kuwailid, ina na Aisha bintu Abi Bakarin As-Siddiq, ina na Hafsa, ina sunan Abu Huraira, ina na Abdulrahman bin Auf, ina na Abbas bin Abdul Muttalib, ina na Al-Badila, Abdullahi bin Abbas, Abdullahi bin Mas'ud, Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Amr bin Al-As, da sauran makamantan su, ina sunayen su yake a cikin Qur'ani ba ku Al-Badila, sai dai Zaidu, an ambaci Zaidu yaran gidansa. To kanat hadhihi as-sayhatu al-aliya fi bidayat al-bala, lalle hakika wannan yefuwa da annabi yayi madaukakiya wato ta kai matuka wajen isar da sako. Fa kadauda ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li aqrabin nas ilay, hakika annabi yayi bayani ga makusantan mutane zuwa gare shi, an tasdiqa bi hadhihi risala, cewa gaggata wannan manzanci wa hayatu silati bainahu wa bainahu, wato ita ce rayuwa mai inganci tsakaninka da su, duk da kasancewa akwai dangantaka. Wa anna, sannan kuma lallai wato husbatul qaraba, dangantaka ta ainihin jini, allati yaqumu alaiha al-arab, wanda laraba suke gadara da ita, zabat ta fanarke fi hararati hadhal indar, a cikin tafarfata na wannan gargadi, al-ati min indillah, wanda ya zo daga wajen Allah. Tunda annabi ya ce anqidu anfusakum min Allah, ya ce fa inni la amliku lakum min Allah darran wala naf'a, sannan kuma ya ce fa inni la ughni ankum min Allah shay'a. Saboda haka ya riga maganan dangantaka, ya ce a dai ɓangaren musulunci ba a kula da dangantaka. Na wa lam yazal hadha sawt, kun ga wannan murya ta manzon Allah bata gushe ba, yartaddu wato da ruhi fi arja'i makka, jirinta yana yawo a sansanin makka, hatta nazala qawluhu ta'ala, kuma immediate ne sai Allah ya sake saukar da wata aya, yace fasaha bima tumar, ka tsage abinda aka faɗa maka, ka tsage gaskiya, shine fasda, wannan isda shine abinda yake yana nan kawai, sai ka tsaga shi, ka bude shi, shine fasda bima tumar, ka tsage, ka tsage, ka fasa shi a gaban mutane, kowa ya gani, kowa ya fahimta, shine fasda bima tumar. Wa a'rid anil mushrikeen, Allah ta'ala ya ce ka kauda kai gaban mushrikai, za su shirya maka makirci iri daban-daban, amma wa a'rid, ka kauda kai gaban su. Shi yasa yanzu ko wa'azi kake kodawa, kai kana wa'azi sai wani shi kuma zai sa da sai ga ita zakin ka karka kula shi, mutane su ba su gane ba ne, kai karka kula shi, kai ka zo kana kula shi zai zo ya sake kana kula shi, to za ka bar karantarwar ka zo kai ma kana mai da martani. Ba wai ba za a yi raddi ba ne, idan mutum ya yi ba daidai ba za ka yi masa raddi ba, ba tare da ka kira sunansa ba, ai laifi bin laifi ne, ko kuskure kuskure ne, ko abinda ba daidai ba, ba abinda ba daidai ba ne, ba sai ka kira suna ba. Saboda haka in karatu ya zo kawai ka bi ta kai ka wuce, kaga in kana wa'azin karatu sai ya zo ko kan baban waye, kawai ka wuce ba tare da ka kira suna ba. To amma idan ka zo kana sauraron wadansu suna zagin ka, za ka zo ka kafa lasika kan kamar yadda zagin, sai karatu ina zai je, ai inda zai je. Shi yasa aka ce fasabi masu umar wa arid anil mushrikin, wato kamar nan faifayi ne da wannan faifayi, ko wannan sake da wannan sake, ka kau da kai da barin mushrikai, amma duk makirci da ka sani sai sun shirya maka. Wa kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yasa manzo Allah ya mike tsaye ya jaharu bi da'wa ila al-islam, yana bayyana kira zuwa ga musulunci, fi majami'il mushrikina, a tarurruka na mushrikai, wa nawadihim, da wuraren shakatawansu, nawadi shine al-andiya, inda ake zama, kamar mu zaka samu akwai masu majalisa da hamzi, akwai masu majalisa da yamma, akwai masu majalisa da rana a gidan mai, misali haka ne, wanda za su haɗu mutum uku ko mutum huɗu ko mutum nawa ne a rinda haɗuwa. Na shi ne na wadihim, sai inda ya je ya samu taron mutane sai mutu wazi, kuma kun ga da ba haka ba ne, hai sai da aka saukar masa da fasda sai masu umar wa a'rid anil mushrikin, inna ka fainakal mutazihin, نعم يتلو عليهم كتاب الله ينا كرمت أمك لتاكم الله ويقول لهم ما قالته رسل لأقوامهم ينا فتا متئرم أبن من ذنيتك فتا متانيمت يا قوم يا قوم متانينا اعبدوا الله فبوتا مع الله كي قدي ما لكم من إله غيره باقد ونعب بوتا قوم بائر الله وكما يجب يقول كيف سورة العراء وبدأ يعبد الله تعالى أمام أعينهم to a lokacin da fa annabi ya fara bautar Allah a gaban bai sallah a ɗakin Kaaba a gaban da Allah ya ce fasda sai ma to Umar wa a'rid anil mushrikin innaka fainaka al-mustafin fa kana yusalli bi fina'il Kaaba annabi ya kan yi sallah farfajiyan Kaaba naharan darana biharan afili wa ala ru'usil ashhadi kuma idon masu gani ya za ka samu wata rana wani ya zo ya taka wuyansa da ya sujada ya taka wani kuma ya ɗauko tumbera kumi na kaki wanda aka feɗe wato aka yi ne buɗe cikin aka ɗauko ya sa a kan manzon Allah kuma da annabi ya zo yana sallah bayyane za mu ga bayani nan gaba kun ka gane cewa fa addinin musulunci fa sai an yi gwagwarmaya sai an yi dawainiya ba wai kawai ana kwance ne ake samun aljanna ba da kai ma ka bada contribution dinka abinda zaka iya bayarwa wata gudumawa ka bayar wajen ci gaban addinin Allah wata gudumawa ka bayar sai an tambaye ka kan wannan na'am wa kana la da'watuhu mazidan min al-qabul lalle hakika da'awan annabi ta samu kari na karbuwa wa dakala an-nasu fi dinillahi wahidan ba'da wahid aka samu mutane suka shiga addinin Allah daya bayan daya wa hasala bainahum wa bain man lam yuslim min ahli baitihim kuma aka samu tsakanin wanda ya musulunta da wanda bai musulunta ba daga cikin iyalan gidansu wato a gida guda tafa'udun kiyayya wa tabaudun da nisanta wa inadun da taurin kai wa shma'azzat quraishun min kulli zalim kuma quraishawa su ma suka yi kyaman wannan suka ce to fa wannan fa zai kwace wa manya mulkin wannan fa zai canza addinin iyaye da kakanni wannan fa zai yi kaza wa fahum ma kanu yusirun abinda suke gani ya bakanta musu rai sai suka ce to abinda ya kamata ga lokacin aikin haji yayi kusa tunda annabi yanzu ya samu dama duk inda ake taro a makka zai je fitar da da'awarsa to lokacin aikin haji ya zo kuma kafirai da mushrikai suna zuwa daga kowane bangare to idan manzon Allah ya yi amfani da wannan dama to fa za a samu baki wanda za su karbi addinin Allah in suka yi karfi suka ce za ku murkusa ki to za ku zo ku taron dangi su murkusa ki me ya kamata a yi shine suka ce a kira mitin shine jigajigansu suka kira mitin suka haɗu a waje guda shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukkure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh